This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su da farko ga kanin labarai.
To Hafiz, tawagar Isra'ila ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar leƙen asiri ta Mossad tana birnin Paris domin tattauna nufin samar da yarjejeniyar tsagaita wuta. Jama'a Ukraine sun ce wani jirgi mara matuki na kasar Russia ya kai hari a wani gini da ke birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa da yammacin jiya Juma'a. Haka kuma za a ji cewa yau Asabar magoya babbar jam'iyyar adawa ta Malawi DPP sun yi arangama da wasu ake zargin magoya bayan jam'iyyar da ke mulki ne Congress Party.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya na ɗaukan matakan farfaɗo da darajar naira akan dalar Amurka.
An samu kusa da biliyan din Amerika, kusa da biliyan 30 na yadda sun amince cewa lalle wannan kudi za a shigo da shi, za a zuba su a Najeriya domin a samu a gyara tattalin arzikin Najeriya, a samari da yan mata duka samu aiki.
Sannan za ku ji cewa a Ghana manoma koko na ci gaba da kokawa kan wata cuta da ke lalata musu gonaki.
Koko ya bayyana na yayin
ku kalli koko dina duka ya lalace, har in ba taimaka mana ba za mu iya daina wannan sana'a.
Bayan nan muna tafa da shirin adawo lafiya da Baba Yakub Makeri ya shirya zai gabatar. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Tawagar Isra'ila ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar leƙen asiri ta Mossad ta Isra'ila David Barney tana birnin Paris domin tattauna da nufin samar da hanyar sakin sauran mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su. Yau Asabar masu shiga tsakani a birnin Paris na ƙasar Faransa suna aiki don tabbatar da tsagaita wuta a Gaza da fatan daƙile farmakin da Isra'ila ke kaiwa a kudancin birnin Rafah da ke kudancin Gaza, inda sama da mutane miliyan 1 ke fakewa. Sojojin Isra'ila sun kai harharar sama da 70 tun daga ranar Juma'a a wurare daban-daban a Gaza da suka haɗa Al-Bala da Khan Yunis da kuma Rafah. Ma'aikatar lafiya ta Hamas a Gaza ta faɗi yau Asabar cewa ƙalla mutane 92 ne suka mutu a harharan. Isra'ila ta ce za ta kai hari a birnin idan ba a cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ba nan da nan ba. Washington ta buƙaci ƙawarta da kada ta yi hakan, tana mai gargaɗin cewa irin wannan harin zai janyo asara fararen hula. Jama'a Ukraine sun ce wani jirgi mara matuki na ƙasar Russia ya kai hari a wani gini da ke birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar da yammacin jiya Juma'a, inda ya kashe aƙalla mutum guda tare da jikkata wasu da dama. Sojojin sun ce an harbo jiragen Russia marasa matuki a Odessa a lokacin da harin da aka kai da daddare. Harin na baya-bayan nan da ya zo ne a daidai lokacin da shugabannin kasashen yammacin duniya ke shirin hallara a ke babban birnin kasar ta Ukraine domin cika shekaru 5 da mamayar Rasha. Shugabannin da suka haɗa da shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da Prime Minister Italia Giorgia Meloni da Prime Minister Belgium Alexandra de Croo da Prime Minister Canada Justin Trudeau sun yi tafiya da dare zuwa Kiev ta jirgin ƙasa. Ukraine ta buƙaci ƙawayenta na yamma da su ci gaba da ba da taimakon sojin da ta dogara da shi domin kare kanta. Magoya bayan manoma da suka fusata sun koma birnin Paris akan traktocinsu a jajiberin wani babban baje kolin kayayyakin noma a babban birnin ƙasar Faransa. A wata sabuwar zanga-zangar neman ƙarin goyon bayan gwamnati da samar da dokoki masu sauƙi. Taraktoci da dama ne suka shiga cikin birnin Paris cikin lumana a ranar Juma'a, ɗauke da tutoci daga ƙungiyar manoman da suka gudanar da zanga-zangar. Masu zanga-zangar sun yi taho mugama da taraktocinsu akan wata gada da ke kan kogin Seine tare da husumiyar Eiffel a baya. Daga baya sun taru a wani fili da ke tsakiyar birnin Paris. Zanga-zangar ta baya-bayan nan dai ta zo ne makonni uku bayan da manoma suka dage shingayen da suka yi a kusa birnin Paris da kuma wasu wurare a Faransa. Bayan da gwamnati ta yi wato ta yi tayin sama da euro miliyan 400 don magance korafe-korafen nasu.
To nan ba da jimawa Sarfilu zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Tashin farashin dala kan naira na daga manyan dalilan kunci a tsakanin talakawan Najeriya da hakan ya ƙara ta'azzara bayan janye tallafin man fetur da gwamnatin ƙasar ta yi a bara. Har yanzu mizanin tsallake talauci na Majalisar Ɗinkin Duniya na samun dala ɗaya a wuni bai canza ba, amma dala ɗaya ba za ta iya kosar da mutum ɗaya ba. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Nasira da Mail Hikaya ya aiko mana.
Nan wasu ne da kuncin tattalin arziki ya addaba ke musayar kausasan kalamai yayin da suka biya kudin sufuri mai tsada da hakan ya sanya su karancin yi wa juna uzuri. Shugabannin kasuwar canji da jami'an yaƙi da cin hanci EFCC ke zargi da tashin dala sun nuna farin ciki ga toshe kafar sadarwar yanar gizo da ke jagorantar saye da sayar da kudin na ƙetare. Abubakar Abdullahi Dauran shine shugaban kasuwar canji ta Abuja.
Dan canji bai aje dala, masu aje dala sun sani, amma mun nuna ma gwamnati sako kuma ya kai gare ta wani platform ne ya buɗa ana ce mashi Binance. To shi Binance din nan mutane su sani ba a Najeriya yake ba, a China yake. Su kuma mutanen mu na Najeriya suna bi ne platform ne, yana da website nashi, shike sakin farashi kullum. Ya ga daman kamar crypto ne. Idan ya sake ta yace 540 yanzu. Zo an ji ba sai da ya ce muku 545 ko da ya ce muku 530. Yana tafiya yana kada ku, yana ba wasu riba, yana kada wasu. Mun kuma ɗan Najeriya sai mu dauke shi kamar shine farashin na kasuwa. Ba anan suke ba, ba su ma a Najeriya. Baka san inda zaka same su ba.
Gwamnatin Najeriya ta ce tana bin matakan samar da wadatacciyar dala ta hanyar masu zuba jari na ƙetare. Muhammad Idris shine ministan labaru na Najeriya.
Duwana abuwa da yake kaga yanzu ana magana sai a ce maganan dala. To idan mutane ba su shigo da wannan dala, aka zo aka sa zuba hannun jari anan, aka samu aka bunƙasa ayyuka da na noma da kuma na masana'antu da kuma na ƙere-ƙere da sauransu, kaga ba za a cimma wannan buri ba. To a takaice wannan ma'aikata abun take son ta yi shine ta jawo mutane. Already ka ma riga ka ji cewa an samu kusa da biliyan din Amerika, kusa da biliyan 30 na yadda sun amince cewa lalle wannan kudi za a shigo da shi, za a zuba su a Najeriya domin a samu a gyara tattalin arzikin Najeriya, a samari da yan mata duka samu aikin yi.
Masanin tattalin arziki Abuja Yushau Aliyu ya ce face an koma aiki da nera a cikin gida wajen hada-hadar kasuwanci da dillalin ƙetare ne da rage dogaro da shigo da kaya daga ƙetaren, za a iya cimma muradin dawo da darajar naira.
Gwamnati sai ta bunƙasa to kasuwanci a cikin ƙasa, banda haɓaka abubuwan da ake faruwa to na harkokin kasuwanci, sai an haɓaka shi da doki da kuɗin ƙasar Najeriya, sai an rage abubuwan da ake da daloli a cikin ƙasan. Misali ga kamfani kaza ya ce sai an biya shi kuɗi da dala haka kawai a cikin Najeriya, dole sai an ci gaba da amfani da kuɗaɗen Najeriya wajen kasuwanci a cikin ƙasan.
Kamar yadda waɗanda ake zargi da zama ƴan barandanta da farashin dala ta yanar gizo, haka ma wasu ƴan ƙasa ke yaɗa bayanan saukar dalar da zummar hakan yayi tasiri kan farashin da bashi da tabbas. Yanzu dai kusan duk muhimman kayan masarufi sun ninka kusan sau uku. Nasira da Mail Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasira da Mail Hikaya da wannan rahoton. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji yunƙurin da ƙasar Ghana ke yi wajen farfaɗo da noman koko. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Yau Asabar magoya ban babbar jam'iyyar adawa ta Democratic Progressive Party ta Malawi DPP sun yi arangama da wasu da ake zargin magoya bayan jam'iyyar da ke mulki ne Malawi Congress Party da ke neman taro tsafadaicin da 'yan adawar suke yi a kan tituna. Sun samu raunuka kuma an lalata motocinsu a Lugoye babban birnin Malawi lokacin da ake zargin magoya bayan jam'iyyar Congress Party ta Malawi dauke da makamai sun hana su yin zanga-zanga a tituna, suna rike da adduna da gatari da sauran makamai. Jami'an jam'iyyar DPP sun ce an gudanar da faretin ne domin wayar da kan jama'a muhimmancin yin rijistar zaɓe mai zuwa na 2025 da kuma samun katin zama ɗan ƙasa. sai dai kuma taron ya katse yayin da wata motar daukar kaya ta sauke wasu mutane dauke da adduna da abin rufe fuska da makamai a kusa da wani gidan mai inda magoya bayan jam'iyyar DPP suka taru a shirye-shiryen faretin. Jami'an DPP sun ce kimanin magoya bayan DPP 25 ne suka samu raunuka daban-daban kuma an garzaya da su babban asibitin Kamuzu. Kasar Iran na fama da zanga-zangar 'yan kwadago a daidai lokacin da ake gudanar taron shekara-shekara kan ƙarin mafi ƙarancin albashi don ci gaba da fuskantar tsadar rayuwa. Amma duk da haka matakin bai haifar da wani tashin hankali na gwamnati ba, irin wanda ya murƙushe wata ƙungiyar kare haƙƙin mata shekara guda da ta wuce. Ɗaya daga cikin zanga-zangar ma'aikata a Jamhuriyar Musulunci ta Gani a makonnin baya-bayan nan ta haɗa da yajin aikin ma'aikatan ƙungiyar masana'antar ƙarafa ta Iran a birnin Ahaz. Wato Ahvaz da ke kudu maso yammacin ƙasar. A wani shafin Telegram da ke alaƙa da ma'aikatan ta wallafa hotuna da bidiyo da suka nuna da dama daga cikinsu sun taru a wajen masana'antar ƙarafa daga ranar Talata zuwa Alhamis domin yin tur da abin da suka ce ko kuma suke ganin ya kare alƙawarin gudanarwa na inganta yanayin aikinsu da kuma dakatar da wasu abokan aikinsu. Daga ƙarshe akalla mutane 15 ne suka mutu yayin da 44 suka jikkata sakamakon wata gobara ta tashi a wani gini a birnin Nanjing na gabashin ƙasar China, kamar yadda hukumomin yankin suka sanar a yau Asabar. Gobara ta tashi ne da sanyin safiyar Juma'a kamar yadda jami'ai suka bayyana a wani taron manema labarai, inda bincike na farko ya nuna cewa gobarar ta tashi ne a bene na farko na ginin inda aka ajiye kekuna masu amfani da wutar lantarki. Ginin yana a gundumar Yuhate da ke Nanjing, birni mai mutane sama da miliyan 8 da ke tazarar kilomita 260 daga arewa maso yammacin birnin Shanghai. An kashe gobara da misalin karfe 6 agogon safi wato agogon kasar, kuma an kawo ƙarshen aikin bincike da ceto da misalin karfe 2 na rana a cewar hukumomi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wani rahoton baya-bayan nan da hukumar kula da koko ta kasar Ghana wato Cocoa Board ta fitar ya yi nuni da cewa yawan koko da Ghana take fitarwa ya ragu zuwa metric ton 600 a bara, bayan da ya kai ton miliyan 1.048 a shekarar 2021, abinda ya ta'allaka da fasa kauri ba bisa ka'ida ba da ɓullar wani nau'in cuta da ke lalata gonakin koko wato swallowing shooting a turance, da haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da dai sauransu. Wakilin Hamza Adam ya ziyarci wasu manoman koko a yankin Ashanti na ƙasar Ghana domin gano illolin da cutar ta yi wa gonakinsu, kuma ga rahoton da ya haɗa mana.
Ama Buatima na ɗaya daga cikin mata manoman koko a yankin ofinsu da ke jihar Ashanti na ƙasar Ghana. Ama na cikin fargaba matuka bisa jiyuwar ba za ta iya samun yawan amfanin gonarta na koko ba sakamakon ɓullar wani nau'in cuta mai suna swallowing shoot da ta'addabi gonarta. Ama da take da kufa akan wannan sana'a wajen ciyar da iyalinta ta ce za ta iya daina wannan sana'a har in ba ta samu tallafi na maganin murƙushe wannan cuta da ke lalata gonarta ba. Ku kalli koko ɗina duka ya lalace, har in ba taimaka mana ba za mu iya daina wannan sana'a saboda ba ma samun amfani daga ciki. Wani rahoton baya-bayan nan da hukumar kula da koko ta ƙasar Ghana wato Cocoa Board ta fitar ya nuni da cewa yawan koko da Ghana take fitarwa ya ragu zuwa metric ton 600 a bara, bayan da ya kai ton miliyan 1.048 a shekarar 2021, abinda ya ta'allaka da fasa kauri ba bisa ka'ida ba da ɓullar wani nau'in cuta da ke lalata gonakin koko wato swallowing shoot a turance, da haƙar ma'adanai, taɓa rauniyar hanya da dai sauransu. Matsaloli da ke ci gaba da durƙushe sashen masu ruwa da tsaki a sashen koko a ƙasar dai na gani ya kamata gwamnati ta hanzarta ɗaukan matakai ko kuma matsalar ta ta'azzara. Nana Buatin Bunsu, shugaban ƙungiyar manoman koko a Ghana, ya faɗa wa muryar Amurka cewa matsala ce babba kuma har in gwamnati bata dau matakai akai ba da ma wasu sauran matsaloli ciki har da inganta yanayin aikin su manoman koko a kasar to akasarin su za su daina aiki.
Government should also see that our challenges will be addressed.
To sai dai a wani bangare na neman farfado da wannan matsala da ke addaban sashen samar da koko a kasar Ghana. Hukumar koko din ta Ghana Cocoa Board ta samar da rancen dalin Amurka miliyan 200 daga Bankin Duniya. Kuɗin da ta ce za ta zuba a wannan sashen domin ganin an farfado da ita. In ji mataimakin shugaban hukumar a sashen gudanarwa ta Cocoa Board Emmanuel Opoku. Malam Suleiman Wufi mai sharhi ne kan harkar samar da koko a yankin yammacin Afirka. Ya ce ko shaka ba wannan mataki da hukumar koko ta kasar Ghana ta dauka shine mafi a'ala saboda cutar koko din nan na ci gaba da lalata gonakin koko da dama.
Shi batun su wani shutun ga ya kawo matsala sosai ga farmers. Ko ba wani abu ne ba farmer da zai shuka koko ya kyale su wani shuke ba ta mai farmer inga shugaban shi. Matsalar da ke nan ne kudin da zai sai magani ya spring shine masara. Wannan kawo maganin da wannan kudin da gwamnati ya samu muna fata zai use ya subsidize koko ya rage kudin wannan maganin da ake sawa sun sa ubangijin Allah zai taimaka ya bari cutan da ke kan koko nan ji kasa. Ina jin kudin abin da ya kamata a yi da shi kan zai taimaka sosai sosai.
Cutar da ta shafi kusan hektar 500,000 na gonaki tare da rage yawan koko da kasar da ta kasance kasa ta biyu a duniya wajen noman koko bayan makwabciyarta Ivory Coast. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumudumansu. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe da minti 17. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da tattaunawa ne da Muhammad Hashim Sidi Madani, mataimakin jami'in shirya ayyuka da hukumar Rosati ta Ghana a jihar Arewa maso yamma. Wanda a makon da ya gabata yake mana bayani akan manyan ayyuka da hukumar Rosati za ta yi domin rage yawan hatsarin ababen hawa a Ghana. Ga dai bayanin nashi.
Menene manyan ayyuka da hukumar Rosati ta kasar Ghana ta sa a gaba? Musamman ganin wannan shekara ta zama shekarar zaɓe, za a samu yawan zirga-zirgar ababen hawa saboda masu harkokin siyasa ana kai komo a jihohi daban-daban na ƙasar nan.
Na daga cikin ababen da musamman da muka dauki za mu yi aiki da shi. Na farko muna da wani flagship program da muke yi wanda da aka kirkiro ta wato gaban shekara uku ke da. Mun fara ta shekara 2021 wanda idan mun duba tun wannan lokacin da aka fara an samu ragowa cikin asarin da ke faruwa duka gaba daya. Idan mun duba shekara 2021 da shekara 2022 mun samu ragowa. Da yadda kuma muka yi na shekara 2022 da na uku mun samu ragowa. Ina fatan kuma cikin wannan shekara a samu ragowa da yawa ko kuma ka samu asari. Wanda hakan muke da to amma da yake mashi ne ake tafiya da shi ko mashi ake aiki da shi babu iya muna da roƙon Allah, Allah ya kare mu duka gaba da yan buto. A zai shi wannan flagship program mun masa suna wai stay alive. Stay alive wato za mu ce ka zauna lafiya kenan ko kuwa ka sauka lafiya.
Ka kasance a raye na'am.
A raye ka kasance a raye. To wannan stay alive program yadda muka saba kowane lokaci muna fita kashoshi muna yi ma drivers kashedi muna yi ma passengers da siya yadda ya kamata ka kasance idan kana cikin mota. Duty sinka ko kuwa ababen da ya kamata ka yi a matsayin ka da fashinta idan kana cikin mota. Haka zalika ababen da ya kamata ka yi a matsayin ka na driver. Sannan muna shiga schools, kowa wanda bai
zuwa makarantu.
Makarantu duka gaba ɗaya su domin kowa yana amfani da hanya. Muna da mai tafiya, muna da wanda ke cikin mota, bai tuki, sannan bai tuka babur wato motorbike kenan. Dukansu muna yi kowa da shi, da muna zuwa church, muna zuwa masallatayya, ko ina muna shiga domin kowa amfani da hanya wanda muna yi mutane gargadi. Sannan wannan shekara ne mun kirkira baba da yawa. Farko muna da program da wanda cikin wannan shekara zai fara yaki wanda muke mata suna da cewa traffic tech, wanda mu da Ghana Police Service ke tarayya a cikin wannan aiki.
Kun yi haɗin gwiwa da hukumar 'yan sanda?
Na muke wannan aiki. Za ka ga a cikin wancan shekara ko wancan shekara biyu idan mun duba kan titunan mu an ajiye wasu cameras. Cameras don wanda yanzu wannan cameras shi zai yi aiki a cikin kasan Bugana. Idan ka yi gudu ya kai garin iyaka, wannan mashin zai yanka hoton motanka. Idan ya yanka hoton motanka, number plate ka da shi za mu yi aiki. Sai sa muna haɗin gwiwa da Police Service da DVLA. Sannan da hukumar nan namu wato race good safety ke nan. Wannan mashini engine room yana wurin Police Service ne. Idan muna buƙatar komai game da motar yana wurin DVLA ne. Sai sa kana gamawa wanda ya rijista motar a cikin sunansa. Idan an gama komai automatic ne da mashin ya yanka motarka, message zai zo maka kan fonunka. Motanka ya samu matsala kuma ya gwada maka abin da ya sa aka yanka hoton motanka. Offensive da motanka ya yi, maybe ya yi wrongful overtaking ko kuwa overspeeding. Duka idan an baka message automatic ya gwada maka offensive ka kuma ya gwada maka kudin da aka fine ka.
Wato sako nan take zai zo akan wayarka kuma ya gwada ma laifukan da kai har ya sa kamera ta dauki hoton motanka.
Motanka, na'am. Sannan kuma ya gwada maka wannan mota penalty unit, wannan laifin da penalty unit kaza ne.
O tare da za a cika ya kama kaza.
Kaza, na'am. Sai ya baka so ka je ka biya. Idan ka biya receipt ka automatic ne, ya ka biya tun da akwai code da ya shiga ya fit ke da shi ke da babu matsala. Idan baka biya ba har bakwai biyu ya kai. Za a wato laifin ka zai karu wato percentage ya hau kai. An bi ka bibiya kamar wata guda, idan baka je ka biya fine ba sai court ta doki wannan aiki, ya so court ya yanke maka hukunci. Isa instant offense da za ka yi wannan za ka samu message shi. Kamar yadda dai muka sani yadda kasan Turai ke yi, idan ka yi wani matsala a ɗan hataki za a kawo maka message iya so ka je ka biya fine ka.
To wannan aiki kun riga kun fara ko yanzu za ku yi shi?
Yanzu a yi shi, ana cikin lunch, ana ilmantar da mutane game da shi. Ana ilmantar da mutane game da shi don NTTD su ne wanda mashinin ke hannunsu, wato injin server room yana wurin NTTD ne, wato Ghana Police Service. Mu kuma muna ilmantar da mutane game da yadda wannan abin yake. Sannan muna da kuma program da muke yi na wato za a bude kowai kunduma ke nan muke ci, wato district assembly duke nufi.
Abin nan karamar hukuma.
Kamar karamar hukuma. District assemblies za mu bude road safety committees kowane karamar hukuma.
Wato za a bude hukumar road safety a matsayi na gunduma kenan.
Na'am.
Okay.
Sai za mu bude wannan an tun kammala komai har ministry local government ta aika wasika ba dukkanin karamar hukumar da muke da su a cikin kasar Buganda kamar ki daya, wanda yanzu ana da ana shirye-shirye a bude office gaba daya. To bi idan ka duba ayyukan mu ko kasance muna yin shi regional based, wato muna cikin jihar ne, sai sa wani district zaka ga cewa ba su samu activities guda yawa. Sai sa idan mun samu district na mun samu su district wise, zaka ga babu wani matsala, kowane abin da muke son mu yi za mu samu sauki a cikinsa. Sai sa wannan shekara mun so bai ta domin wancan shekara akan wasa wasiku zuwa ga district DC. Nasa yanzu kowane district chief executive aka ba sani a domin leta ya kai gari, ya kai zuwa gari shi. An fara wannan shekara guda bude road safety committee a kowane karamar hukuma.
To madalla, a nan za mu dakatar da wannan shirin har sai sabon mako idan Allah kai mu, kuji mu tafi da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu Muhammad Hashim Sidi Madani, babban jami'in hukumar Road Safety ta Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakub Makeri, kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
To, a takaicen an ji cewa tawagar Isra'ila karkashin jagorancin shugaban hukumar leken asiri ta Mossad ta Isra'ila David Barney tana birnin fara zomin tattauna da nufin samar da hanyar sakin sauran mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su. Yau Asabar, masu shiga tsakani a birnin Paris na ƙasar Faransa suna aiki don tabbatar da tsagaita wuta a Gaza da fatan daƙil farmakin da Isra'ila ke kaiwa a kudancin birnin Rafah da ke kudancin Gaza, inda sama da mutane miliyan 1 ke fakewa. Jami'ai a Ukraine sun ce wani jirgi mara matuki na ƙasar Rasha ya kai hari a wani gini da ke birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar da yammacin jiya Juma'a, inda ya kashe aƙalla mutum guda tare da jakkata wasu da dama. Sojojin sun ce an harbo jiragen Rasha marasa matuka a Odessa lokacin harin da aka kai cikin dare. Manoma da suka fusata sun koma birnin Paris akan traktocinsu a jajiberin wani babban baje kolin kayayyakin noma a babban birnin ƙasar Faransa, a wata sabuwar zanga-zangar neman ƙarin goyon bayan gwamnati da samar da dokoki masu sauƙi. Traktoci da dama ne suka shiga birnin Paris cikin lumana a ranar Juma'a ɗauke da tutoci daga kungiyar manoman da suka gudanar da zanga-zangar. Yau Asabar, magoya bayan babbar jam'iyyar adawa ta Democratic Progressive Party ta Malawi DPP sun yi arangama da wasu da ake zargin magoya bayan jam'iyyar da ke mulki ne, Malawi Congress Party, da ke neman tarwatsa faretin da 'yan adawa suka yi a kan tituna. Sun samu raunuka da dama an lalata motocinsu a Lilongwe, babban birnin Malawi, lokacin da ake zargin magoya bayan jam'iyyar Congress Party ta Malawi dauke da makamai sun hana su yin zanga-zanga a tituna, suna rike da adduna da gatari da sauran makamai. Ƙasar Iran na fama da zanga-zangar 'yan kwadugo a daidai lokacin da ake gudanar taron shekara-shekara akan ƙarin mafi ƙarancin albashi don ci gaba da fuskantar tsadar rayuwa, amma duk da haka matakin bai haifar da wani tashin hankali na gwamnati ba, irin wanda ya murƙushe wata ƙungiyar kare haƙƙin mata shekarar ta gabata.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, da kuma Fiona Wamai wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni, sai injiniyan mu na yanzu Al Santos. Daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa sai mun sake dawo a shirinmu na dare, insha Allahu.